وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم جمعة 24 غوة رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447 wanda yayi daidai da 13 ga watan uku shekara ta 2026, muna ci gaba da darasin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda wannan shine majalisin mu na 24 a majalis na wannan shekara, wanda muke karatu a cikin suratul baqara. Wannan yana tambaya kusan abinda tambayar ta kunsa ya gabata a baya, duk da bambanci akwai bambanci shine abubuwan me ya kamata mutum yayi a wurin addu'a, a irin dararen da ya kamata, wanda ake sa ran cewa darare ne na Lailatul Qadri za ta iya kasancewa. Abubuwan da aka faɗa a baya na addu'a da ladibban addu'an, da kuma abubuwan da ya kamata mutum ya maida hankali a ciki a addu'a, su ne muhimman al'amura, domin bawa a wannan rayuwar ta duniya yana da ɓangarori ne guda biyu, ɓangare na duniya da kuma ɓangare na lahira. To, kowa yana mai da hankali galibi a kan abin da ya fi mahimmanci a wurin shi, a nan ne ake gane mahimmancin mutum. A ba shi wata dama a ce roƙi abin da kake so a rayuwa, to nan ne za a auna hankalin ɗan adam a gane menene ya fi mahimmanci a wurin shi tsakanin duniya da kuma lahira. Akwai wanda duk inda ya samu wata dama wadda ake nuna wannan damar dama ce ta Allah yana karɓan addu'ar bayi, to yakan manta da lahira, yakan sa hankalin shi akan duniya tsantsa. Hatta maganar da ake yi Lailatul Qadri, Lailatul Qadri wani hadafin shi kawai shi dai ya riski Lailatul Qadri ya zama mai kuɗi, shine kawai tunanin babban muhimmin da kowa yake sa ma ran shi, shine kawai zai samu Lailatul Qadri zai yi arziki. Mana hadafin mutum a rayuwa duniya ne kawai, amma babban hadafin wanda shine lahira, a irin waɗannan damammakin mantawa muke yi da su, shine abinda Allah ya zargi waɗansu mutane da cewa mutum an yi aikin hajji an zo Arfa, Allah ya ce a yi addu'a a roƙi Allah, amma Allah ya ce a cikin mutane akwai wanda za su rinka tsayawa ne kawai akan rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ya Allah ka ba mu a duniya iya abinda za su yi ta roƙa kenan, Allah ka ba mu kuɗi, ka ba mu mulki, ka ba mu kaza, ka ba mu kaza, har ya gama addu'ar babu rabon lahira a ciki. Allah ya ce wa ma lahu fil akhirati min khalaq, shi dai da wani rabo a harkar lahira, duniya kawai ya sa a gaba. Sai Allah ya kawo kashi na biyu daga cikin mutane, ya ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, a cikin mutane kuma akwai wayanda suke cewa ya Allah ka ba mu mai kyau a duniya, ka kuma ba mu mai kyau a lahira, sannan ka tsare mu daga azabar wuta. sai Allah ya yabe su yace ula'ika lahum nasibun mimma kasab, wannan sune za su samu rabo na abin da suka yi na aiki, Allah zai ba su rabon aikin da suka aikata. Wallahu sari'ul hisab, kaga Allah ya kasa mana mutanen gida biyu, wadanda duniya tsantsa da kuma wadanda duniya da lahira. Su wane ne Allah bai kawo ba anan? Wadanda lahira tsantsa, lahira tsantsa, shi kuma Allah bai kawo mu zama lahira tsantsa ba. Muna da rabo a duniya, muna da rabo a lahira. Atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, lokacin da Allah yake magana akan ƙaruna da irin dukiyar da Allah ya bashi, da ake faɗan irin nasihar da ake mai da wa'azin da ake mai, shiga sai mai wabtagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhira wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilay, ka nemi lahira da abin da Allah ya baka na dukiya, ka yi amfani da dukiyarka, ka yi amfani da matsayinka, ka yi amfani da muƙaminka, ka nemi lahira da shi, shi ne wabtagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhira. Sai Allah ya ce mi wala tansa nasibaka min ad-dunya, amma kuma kada ka manta da rabanka na duniya, ba sai kakka kula duniya ba, ba sai kakka ji daɗi a duniya ba, ba sai kakka ta abin da kake so mai na halal a duniya ba, wala tansa nasibaka min ad-dunya, kuma abinda ake bukata wannan araban kanka kenan ko, bayan ka nemi abin lahira sannan kai karan kanka kakka manta da kanka akan abin da ya shafi duniya, sai kuma aka ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilai, kai ma ka kyautata ma bayi kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka, ma'ana ka nemi lahira sannan ka yi amfani da abin da zai amfane ka a karan kanka, sannan kuma ka yi ihsani ka kyautata ma bayi kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka yayi maka, da ka gwargwado yadda Allah ya kyautata maka kai ma ka rika yin kokarin ka ga ka kyautata ma bayin Allah, shine wa ahsin kama ahsana Allahu ilai, da ka aka ce wala tabghil fasada fil ard, kada ka yadda ka yi fasadi a bayan kasa, ka kibin Allah ka saba ma dokokin Allah, ka nemi kawai hankalinka ya koma duniya kawai, saboda inna Allah la yuhibbul mufsidi, Allah baya son masu fasadi. Allah ya maka ni'ima ka je kana saba ma Allah da wannan ni'imar, Allah ya baka dama ka nemi lahira da ita, amma ka watsar da damar ka koma kana neman duniya kawai da ita, wannan duka fasadi ne a cikin al'umma. Da ka irin wannan shine abinda Allah yake dora mu a kai, ka nemi lahira kuma ka nemi duniya, kuma duka ana nema ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, ka roƙi Allah a duk lokacin da ka samu dama. Shi yasa masu manyan himma a rayuwa su himmarsu gaba ɗaya tana komawa ne zuwa ga me za su samu a lahira, saboda suna kallon duk abin da za su samu a duniya komi yawan shi ɗan kaɗan ne, bai taka kara ya karya ba, abin da sai hari shi ne mai za su samu a lahira. Wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lokacin da ya yi ma manzon Allah hidima, ya yi ma manzon Allah hidima, manzon Allah ya ji daɗi ya farin ciki, sai kira shi ya ba shi wata dama, irin damar da ba kowa yake iya samun irin wannan damar a duniya ba. Manzo Allah ya ce mai roƙi abin da kake so, faɗi abin da kake so gaba ɗaya, duk abin da kake so kawai ka faɗa, wannan dama ce manzon Allah ne yake magana ne. Sai ya ce ya Rasulullah as'aluka murafaqataka fil janna, ina roƙo abinda nake roƙo shine in zama ina tare da kai a aljanna, maƙwabtaka da kai a aljanna nake nema. Manzon Allah ya tsaya ya sake jinjinawa ya ce awa ghaira zalika, ba wani abu da kake nema kuma banda wannan wani abu na duniya ko wani abu dai da zaka samu tukuicin wannan abin, sai ba ni da wani abu sai wannan kawai shi nake bukata manzo Allah yace a inni ala nafsika bi kasrati sujud to kai ka taimaka min a kanka da yawan sallah kai ka je ka nizimci yawan sallah da yawan sujjada shi kenan ka ban min sauran kenan wannan shine manufa babba da mutum yake nema a rayuwa a sai an gama duk wannan hayaniyar ta duniya da bala'o'in da ake ciki da matsalolinta da batsin rai da bakin ciki yau ka gama gaba daya an tashi a ranar alkiyama kawai ka shiga aljanna shine kawai manufa amma ka gama wannan hayaniyar ka koma cikin kabari ayi hayaniyar cikin kabari da kai kana a tashi ranar alkiyama kuma hayaniyar wuta ta biyo baya wannan duk abin da ka samu a duniya zai da amfani haka idan mutum ya sami irin wannan damar ka tsaya ka roki Allah kubuta daga azabar Allah sannan ka roki abin da kake bukata na duniya wanda yake na halal kuma ka roki Allah ya baka abin da zai zama maka sanadi na samun aljanna da shi domin kana iya roƙon abin da za a baka ya zama maka bala'i baka iya kididdige adadin mutanen da suka tashi suka roki Allah Allah ya ba su mulki kuma Allah ya ba su mulkin kuma mulkin ya zama musu sanadin shiga wuta mutum nawa suka roki Allah Allah ya ba musu arziki kuma Allah ya musu arzikin kuma arzikin ya zama musu sanadin shiga wuta to haka duk abin da za ka roƙa ka roƙi ne alkhairi a wurin Allah Allah ya baka abin da zai zama maka alkhairi duniya da lahira ka roƙi Allah ya maka arziki ya sa kuma arzikin ya zama alkhairi ne a gare ka a duniya alkhairi ne a gare ka a lahira ka roƙi Allah ya maka ilimi ilimin ya zama alkhairi ne a duniya kuma alkhairi ne a lahira ka roƙi Allah ya baka mulki ya zama mulkin alkhairi a duniya kuma alkhairi a lahira duk abin da yake a duniya komai yawan shi in bai zama maka alkhairi a lahira ba to asara ne rayuwar duniya gaba ɗaya duk inda ake maganar duniya a Qur'ani za mu ji Allah yana lissafa ta da cewa mata'un qalil dan wata rayuwa ce dan wani jin daɗi ne dan kaɗan wanda bai taka kara ya karya ba yasa ana tashi a lahira tunanin da za a fara yi ake kai da kawowa a kai shin an yi wuni ɗaya a duniyan nan ko ba a wuni ba wuni ɗaya aka yi ko dai an ɗan yi wani ɗan awoyi ne aka wuce lahira قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين فانا نو كوكي أدونيا وسنا سوى أنيا وفانا تي أكيبا وسنا سوى بعض يوم دي ونقنقري دي نوني أكي فانا تنزمن دا أكي أسيها أمفانا تي أدونيا عندي أني ونقنقري نوني أدي دي ساشا كوما أتمي ما سئيا كدد دي أبوبوا ما سئرقا wataƙila za su gane awoyin da aka yi wannan duk wanda suka yi rayuwa fa mai tsawo a duniya kenan suna ganin ta awa ɗaya ko awa biyu rabin wuni ko wuni cikakke aka yi to duk abin da ka samu a haka za ka wayi gari kaga ya tashi kamar ƙaftawar ido haka ka roƙi abu mai amfani mai albarka sannan ka roƙi abin da zai zama alkhairi ga ɗan uwanka musulmi a duk inda suke a duniya kada ka roƙan ma kanka alkhairi ka manta da ɗan uwanka to haka kuma kada ka manta da ƙasar da kake rayuwa a ciki ita ta fi komai buƙatar addu'o'in al'ummar da suke ciki Allah ne yake kawo ma ƙasar ɗauki da agaji ta ɓangarori daban-daban amma duk wani bala'i da ya kamata ƙasa ta rushe a kan shi yana safar ƙasar amma Allah yana kawo mana agaji makirci na cikin gida daban na waje daban na baƙaƙi daban na farare daban kuma Allah yana bada kariya a kai to in mutane ba su yadda da wannan ni'imar ta Allah sun ci gaba da godiya ga Allah kuma suna ci gaba da roƙon Allah kariya ba to sai a wayi gari Allah ya cire kulawar shi a kai to daga nan kuma ba a san ina ne al'amarin zai kasance ba in kai kana ganin ka sha ka kai shekaru ka kusa tafiya to ka bar ƴaƴa da jikoki yanzu baka san ya rayuwarsu za ta kasance bayan baka ba to addu'a tana da matukar amfani kuma akwai tsananin buƙatar ta musamman a waɗannan lokutan muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu kuma ya ba mu ikon yin abin da yake so ya yarda mun tsaya akan aya ta 109 wadda muna kanta insha Allah ta'ala za mu karasa sai mu shiga aya ta 110 a cikin suratul baqara na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
نعم الله مدعوك تنصرك يتي ود كثير من أهل الكتاب أنا كثير من أهل الكتاب ده يوارد لكن أهل الكتاب ود لو يردونكم من بعد إيمانكم سنا فاتنكم سنا بورن سداودكم سرددكم بايمكم إيماني وكما كفاراً ku zama kafirai hasadan min indi anfusihim saboda tsabar hasada da take cikin zukatansu da suke yi gare ku min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana gare su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin Allah ne sai Allah ya ce fa'fu ku yi afwa wasfahu ku kauda kai ku yafe hatta ya'ti Allah bi amrihi ku jira har Allah ya zo da al'amari shi إن الله على كل شيء قدير الله ني إيكو ني أكن كومي من جمع أنار آير درسن دي إيقاباتا لكما وصدك كين أبو بوان دا آير تكيو إنشدسو من سايا أكرشن ما غنى دنغني دا شم ونن آير أن شافي تكو تنانا تيوا دا الله يفا أفو وصفه أي أفوا أكو دكي daga baya kuma aka zo aka ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir aka ce udina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulim an yi izini an ba da dama ay yaqi ay jihadi anan kuma an ce fa'fu wasfahu ay afwa ayati a kale su daka da yawa daga cikin malamai suka ce wannan ayar ko wannan gabar ta fa'fu wasfahu an shafe ta da ayoyin da suka zo suna umarni da yin jihadi da haka duk ayoyin da suka zo suna umarni da jihadi sun soke hukuncin fa'fu wasfahu kamar fadin Allah madaukakin sarki qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir da kuma fa idan salaka al ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum da kuma udhina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu suka ce wayannan ayoyin sun shafe fa'fu wasfahu da haka sai zama wannan tana cikin manan sakhmin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha an zo da ayoyi man da suka fi alkhairi sune ayoyin da suka yi umarni a yi jihadi domin wayancan suna umarni da a yi afwa a yafe waɗannan suna umarni da a ɗauki mataki kenan suna nuna izza ga musulmi da kuma ɗaukaka ga musulmi sai zama an zo da wanda suke khairun minha wanda suka fi wancan alkhairi al-imamu ibnu abi hatim ya rawaito hadith asar da isnadi sahihi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma al-hibb ibn al-hibb masoyin manzon Allah dan masoyin manzon Allah shine taken da ake mai Usama ibn Zaid radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu kanu ya'quna wa yasfahun manzon Allah da sahabbai sun kasance suna afwa suna yafiya suna kauda kai anil mushrikin dangane da mushrikai mana duk abinda ake musu suna kauda kai su yi afwa kuma su yafi haka kuma suna kauda kai su yi afwa akan ahlul kitabi da mushrikai da ahlul kitabi duk abinda suka yi musu suna aiki da waccan aya kama amarahumullah yace kamar yadda Allah ya umarce su inda Allah yake cewa fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrihi suna nan akan wannan aikin da kuma tabbata wannan ayar sai yace manzon Allah yana tawili yana fassara wannan ayar a aikace sai yasa duk abinda ake mai bai taba cewa a je a dauki mataki ba bai taba cewa a fito ba bai taba cewa a taro a je a kai hari ba ba abinda ya taba yi fa afu wasahu hatta ya'ti Allah bi amrihi a haka suke tafiya yace ana nan hatta adina Allah fihim bil qatl har sai da Allah yazo yayi izini da ayyaki yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam izinin yaki da shi da sahabban shi fa qatala Allah bihi min sanadid quraish Allah ya kashe manyan manyan quraishawa ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan shine abinda Usama ibn Zaid yake cewa da haka waccan ayar an yi aiki da ita daga baya kuma aka zo aka yi umarni da jihadi da aka yi umarni da jihadi kuma sai aka koma kan umarni da jihadi aka aje waccan ayar to wannan su ne da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi akan cewa waccan ayar an shafe ta shine ra'ayin Abdullahi ibn Mas'ud da Abdullahi ibn Abbas da kuma Abu al-Aliya da al-Imam Qatada da manya manya daga cikin tabi'ai duk sun tafi akan wannan fahimta dadda wasu daga cikin malamai musamman fuqaha su kuma suna tafiya akan cewa wannan ayar ba a shafe ta ba me yasa suka ce ba a shafe ta ba suka ce ayar tana nan a yadda take ai Allah ya ce fa'fu wasfahu ku yi afwa ku yafi amma yaushe hatta ya'ti Allah bi amrihi har al'amarin Allah yazo to idan al'amarin Allah yazo ya shafa wannan ayar ne ko bai shafe ba bai shafe ba ayar dama an sa mata limit an sa mata zuwa lokaci kaza ku yi hakuri daga nan zuwa lokaci kaza bana in lokacin kaza yazo to za a canza wancan umarnin kenan sai zama ba shafe shi aka yi ba dama an ba da shi ne na wani lokaci kuma akai aiki da shi zuwa lokacin da lokacin ya kare kuma wani aikin ya zo sabo da ba suka ce to ba shafe babu nasku a ciki domin shi nasku ana nufin a kawar da hukunci ne gaba daya a kawo wani sabon hukunci a maimakon shi to shi dama asali da aka saukar da ita an saukar da ita ne hatta ya'ti Allah bi amrihi da ka tana nan a matsayinta a yadda take za a yi aiki da ita ko ba za a yi aiki da ita ba na'am za a yi aiki da ita idan aka samu kai a irin wancan halin da suka samu kansu za a yi aiki da fa'fu wasfahu idan kuma aka samu kai a halin da za a shiga wa qatilul mushrikeena kafatan kama yuqatilunakum kaffa za a yi aiki da da haka waccan bata shafa wannan ba hali ne da yanayi kowanne za a yi a tabbata shi a halin da al'umma suka samu kansu a halin da yanayin da al'umma suka samu kansu da haka suka ce ba a shafe ta ba da haka a cikin ayar dai akwai tsoratarwa da gargadi da Allah subhanahu wata'ala yayi ga duk wanda yake kauce ma umarnin Allah subhanahu wata'ala musamman su waɗannan kafiran da suke fatan su mai da mutane zuwa ga kafirci bayan sun yi imani inda gargadin yake shine fadin Allah madaukakin sarki inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya nuna karfin shi da kudirar shi nata dole ne ya zama wannan tsoratarwa ne ake yi ma duk wanda yake saba ma umarnin Allah gargadi ne ake yi ga duk wanda yake kokarin yayi irin wancan aikin da waɗancan kafiran ahlul kitabi suke yi akan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sani Allah yana da iko akan komai idan Allah ya ga dama zai dauki mataki akan su tun anan duniya kafin a je lahira da haka wannan shine abin da wannan ayar ta kunsa sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa aqimus sala
wa aqimus salata wa atuz zakah وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير
Nam Allah madaukakin sarki yace wa aqimus sala yanzu an dawo magana zuwa ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yace kuma ku tsaida sallah magana akan tsaida sallah ta gabata da yawa a baya a kiyaye dokokinta da ka'idojinta da sharuɗanta sannan a kiyaye khushu'i a cikin sallar a kiyaye ruku'u da sujjada sannan a kiyaye karatun da ake yi a cikin sallah duka wannan yana cikin iqamus sala haka Allah yake ku tsaida sallah wa atuz zakata sannan ku bada zakka ku fitar da zakka ta dukiyar da Allah madaukakin sarki ya wajabta muku ku fitar da zakka a cikin ta haka an yi umarni da tsaida sallah sannan an hada shi da bada zakka wanda galibi zamu ga a cikin alqur'ani Allah yakan hada su guda biyu aqimus salata wa atuz zakka shi yasa lokacin da waɗanda suka ibada zakka a lokacin sayyidina abubakar radiyallahu an bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sayyidina abubakar ya hada rindina ake ce mai ya zaka yaki mutane wayanda sun shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma suna yin sallah Sayyidina Abu Bakar yace wallahi duk wanda ya raba tsakanin zakka da sallah zan yake shi duk wanda ya raba tsakanin zakka da sallah to wannan ya tantanta a yake shi saboda ba sa rabuwa kenan duk sallar ka da zaka yi tai kai tai amma kuma ba za ka kana da abin da zaka fitar da zakka ba za ka fitar ba to sallar ka tana cikin matsala ka raba tsakanin abin da Allah ya hada ba sa rabuwa da kai in zaka yi sallah to zakka ta biyo baya shi yasa Allah yake hada su da cewa wa aqimus salata wa atuz zakka in zai yabi mu'minai zai ce su ne masu tsaida sallah masu bada zakka to haka yake sifanta su a cikin alqur'ani Allah yace a tsaida sallah kuma ku bayar da zakka sai yace wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk wani abu da kuka gabatar ma kanku na alkhairi tajiduhu indallah za ku samu sakamakon shi a wurin Allah innallaha bima ta'maluna basir lallai Allah yana ganin duk abin da kuke yi ba wani abu da za ku aikata wanda zai koyi ga Allah subhanahu wata'ala ba abin da Allah baya gani wannan ayar an kawo ta anan bayan an kawo wannan ayar da ta yi magana akan umarni ga mu'minai da cewa a yi afuwa a kau da kai shi afuwa da kau da kai wa za ka yi ma wani za ka yi ma aiki ne a kan wani alaƙar ka ce da wani daga cikin halittun Allah in ya yi maka abin da bai yi ba abin da bai kyauta ba ka yi mai afuwa ka kau da kai bayan an yi umarni da abin da za ka yi na alaƙa tsakaninka da wani to sai munasaba ta sa kuma to yanzu bari a dawo da kai zuwa ga abin da yake alaƙa na karan kanka kai da Allah wancan fa'ahu wasfahu ku da tsakaninku da bayi wa aqimus salata wa atuz zakata kuma tsakaninku da Allah subhanahu wa ta'ala da haka sai aka dawo da mutane zuwa ga wannan aikin na tsayi da sallah da kuma bayar da zaka bayan an umarce su a ayar bayar da su yi afwa dan kyautata alaka tsakanin su da mutane kina an kyautata alaka tsakanin bawa da bawa sannan an kyautata alaka tsakanin bawa da Allah shine munasabar kawo wannan ayar bayan wannan ayar da ta gabata waɗansu malamai kuma suka ce a can an lizimta musu abinda zai zama salahi gyaruwa da daidaita tsakaninsu da ƴan uwansu bayi a nan kuma an lizimta musu abinda zai gyara zukatansu zai gyara ɗabi'arsu ya gyara zuciyar bawa shine sallah da zakka domin sallah tana tsarkake zuciya sallah tana zama sababi na samun kaffara na zinuban bawa ita kuma zakka tana zama sababi na samun tsarkin zuciyar bawa sai aka hada waɗannan guda biyu samun gafara da kaffara da kuma sababin samun tsarkin zuciya a wuri daya bayan can ka samu tsarkaka da kyautata alaka tsakaninka da halittun Allah subhanahu wa ta'ala sannan a wuri daya Allah ya nuna mana irin matsayin kafirai da adawar da suke yi ma mu'minai da kuma abin da suke fata kullun a cikin zuciyarsu sune su mai da musulmi su koma kafirai sai Allah ya kawo mana magani wanda zai zama ya magance mana waccan adawar ta kafirai gaba daya menene sababin da zai sa Allah ya taimake mu ya magance mana wannan adawar ta kafirai shine wa aqimus salata wa atuz zakka ku tsayi da sallah sannan kuma ku bayar da zakka da haka da tsayi da sallah da bada zakka suna daga cikin asasi mafi karfi wanda za su iya taimakon bawa wanda za su iya taimakon al'ummar musulmi su samu nasara akan abokan gabarsu wannan yana daga cikin usulubi na Qur'ani duk lokacin da Allah ya faɗi matsalolin al'umma to idan aka kawo wani umarni a gaba to wannan umarnin yana da alaka da warwarewar wannan matsalar yanzu an faɗa mana matsalar da muke fuskanta tsakaninmu da kafirai shine suna fatar law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim shine babban abin da yake gaban su shine ya za a yi su jefa al'umma zuwa ga ridda sannan kuma ga tsananin hassada da kiyayya da suke yi ma al'umma to menene zai taimaka mana wurin samun maganin wannan matsala shine wa aqimus salata wa atuz zakka ku tsayi da sallah sannan kuma ku bayar da zakka ga waɗanda suka tantance a ba su zakka da aka kun kyautata alaƙarku da Allah sannan kun taimaki ƴan uwanku da kuke rayuwa da su ta hanyar ba su zakka da taimaka musu da yaye musu nau'i na damuwar da suke ciki na talauci a tsakaninsu da aka idan kun yi wannan to wannan zai taimaka muku wurin samun kariya daga hassadar maƙiya da adawar abokan adawa wanda suke fatan kullum su ganku a cikin bala'i Allah ya sifanta mana su da cewa in tusibkum hasanatun tasu'uhum duk wani abu mai kyau in ya same ku to sai ransu ya faɗi wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha amma da wani mummunan abu ya same ku za su yi ta murna suna farin ciki to ya za ku kare kanku daga irin wannan abokin gaban wanda duk duniya ba abin da yake so ya gani irin sharri ya same ka duk duniya ba abin da yake batsanta mai rai irin yaga alkhairi ya same ka to shine wa aqimus salata wa atuz zakka a tsayi da sallah ya zama an tsayu akan sallah an maida hankali akan ibada kiga mutane ana kiran sallah masallatai na cika da al'umma tsofaffi da matasa da yara kowa na zuwa masallaci to a duniya ba abin da yake fata musu rai irin wannan haka Allah ya biyo baya da cewa a tsayi da sallah kuma a bada zakka abinda suke tunanin za su jaku su ruɗe ku da shi su rinka ɗiban matasan ku ana ba su kuɗi ana ba su yi musu abubuwa don su bar harka addini su shagaltu da wani abu to ku bada zakkar dukiyoyinku domin ku kare al'umma daga wannan ɓangaren da wannan zakkar kuma za ku iya tsare mutuncin waɗanda ake jan su da kuɗi su kuma haka da waɗannan abubuwan guda biyu gaba ɗaya za a samu kariya daga irin wannan kaidin da sharri na makiya da abokan gaba sai Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi duk abin da kuka gabatar ma kanku na alkhairi kenan duk abin da kai aika da shi taqdim shi ne ka tura da wani abu wanda zai je ya jira ka kafin ka zo to duk abin da kuka gabatar ma kanku a nan sai Allah ya danganta abin da ka bayar da cewa kanka ka ba kanka ka gabatar ma kenan Allah bai ce duk abin da kuka ba Allah ba dan kan ba ka ji cewa kana bayarwa ne a wani wuri da ba sai ce duk abin da ka gabatar ma kanka na alkhairi sai ce tajiduhu inda Allah za ku same shi a ajiye a wurin Allah sakamakon a wurin Allah za ka karɓa Allah bai ce akwai wani annabi da za a wakilta za ka karɓi sakamako a wurin shi ba bai ce akwai wani mala'ika da aka wakilta in ka je lahira ka nemi mala'ika wani za ka samu sakamakon abin da ka bayar ba sai ce tajiduhu inda Allah za ku samu abin a wurin Allah za a samu akwai wani garanti da za a baka sama da wannan ba ka da wani garanti a duniya da ya wuce wannan Allah ya ce ka tura kawai duk abin da ka tura kuma in ka je za ka same shi a wurin Allah bai alakanta abin da wani daga cikin halittun shi gaba ɗaya ba sai ya maida abin hannun shi shine za a je a samu abin a wurin shi dan haka naira ɗaya yanzu in ka tura ta a wurin Allah za ka je ka samu wannan naira ɗaya ranar alkiyama duk abin da ka tura a wurin Allah za ka same shi shine wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wannan wata irin kwadaitarwa ce Allah yake ma bayi kwadaitarwa ƙololuwa a ce duk wanda ka yi da duk abin da ka bayar a ce ka samu Allah ranar alkiyama za ka karɓi abin kuma abin da ka bayar ɗin ba wai shi ne za a mayar maka ba Allah ya faɗa maka in ka bayar ɗin me zai yi man zallazi yuqribu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira duk wanda ya ba Allah rance kyakkyawar rance Allah ya ce to Allah zai ninninka mai wannan rancen ninkin ba ninkin mai yawa shine fayudha'ifahu lahu ad'afan katira Allah zai ninninka da yawa ninki ba iyaka a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah yana karban sadakar kayanku da hannun shi ya kuma ci gaba da haɓaka wannan abin da mutum ya bayar na sadaka yace yadda ka san ɗayanku yake samun ɗan maraƙin shi yana kiwon shi ɗan ƙarami yana ba shi abinci yana kula da shi har ya girma to haka Allah yake rainan sadakar bayi idan kai za ka iya rainan ɗan maraƙi a shekara ɗaya ko biyu ya zama bijimi wanda babu irin shi to me kake tunani da abin da Allah zai raine shi na ɗaruruwan shekaru ko dubunnan shekaru me kake tunanin zai zama daka wannan shine wama tunfiqu wama wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah sai sa a wata ayar mai shigen irin wannan da Allah ya ce wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah sai Allah ya ce huwa khairan wa a'zama ajra wannan shine mafi alkhairi kuma mafi girman sakamako a wurin Allah subhanahu wataala a ce ka gabatar da wani abu yana san yana jiran ka a lahira kafin ka zo daka dai abin da kuka gabatar wannan zai zama an ba ku garanti cewa abu ne wanda babu gara babu zago ba abin da zai same shi saboda me saboda yana wurin Allah za a samu sakamakon shi a wurin Allah ranar alkiyama shine ma'anar wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah sai Allah ya sake kawo wata kwaitarwar da kuma tsoratarwa yace inna Allah bima ta'maluna basir lallai Allah yana kallon duk abin da kuke yi masu yin sallah da masu yin zakka da masu gabatar da wani abu dan kawunan su saboda su samu ranar alkiyama babu wanda Allah baya kallo a wuri ɗaya kuma Allah yana kallon wanda yace su yi suka yi yana kallon su yana kuma sane da abin da suke yi kamar yadda ya gama su yin kuma ya karɓi abin da suka yi ya kuma aje musu kuma yayi alƙawarin in sun zo za su karɓa to haka kuma yana kallon waɗanda suka yi din kuma yadda yake kallon su yayi alƙawarin su ma za su zo su same shi kuma yayi alƙawarin kowa zai saka mai da gurgurdan abin da yayi kaman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk abin da kai shine inna Allah bima ta'maluna basir Allah yana kallo ba wani abu da yake koyuwa daga ganin Allah subhanahu wata'ala sai sa a wani wurin yace wallahu basirun bima ta'malun Allah yana kallon duk abin da kuke aikatawa ka aikata alkhairi in kaga dama Allah yana kallo ka aikata sharri in kaga dama Allah yana kallo cewa Allah yana kallo kawai ya gani shikenan magana ta kare to kai ma ka san an ce ma ana kallon ka to dole akwai abin da zai biyo bayan kallon akwai ranar da za a tsayar da kai akan hisabin wannan abin da aka ganka kana yi ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin abinda kai a gaban Allah yana kallon ka sannan ya sa mala'ikun shi gaba ɗaya suna rubuta duk abin da ka aikata sannan kuma zai tsayar da kai a gaban shi ya sa gaɓoɓin jikinka su rinka faɗan duk abin da suka yi da kansu shi ya sa ba wanda yake cikin haɗari a rayuwa irin ɗan adam innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr su ne kawai za su kuɓuta daga wannan asara ana kallon ka kuma ana daukan abin da kake yi kuma ana rubutawa kuma za a sa gaɓoɓinka da kansu su yi magana kuma har ila yau kana nan kana bijire ma abin da aka ce ka yi mana kana da shirin fuskantar irin wannan hisabin a gaban Allah a ranar alkiyama da haka Allah ya rufe da cewa inna Allah bima ta'maluna basir Allah yana kallon abin da kuke aikatawa a nan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum abinda kuka gabatar ma kawunan yaushe ne mutum yake gabatar ma kansa aiki ya tura aiki a lokacin da yana raye daga lokacin da mutum ya mutu maganar kuma ya gabatar ma kansa wani abu na aiki ya riga ya kare da haka aikin da ake nufi da wa ma tuqaddimu li anfusikum abinda yanzu kana da rai kana da lafiya kana da ikon yi ka samu ka yi shi kafin lokacin da wannan damar za ta zo ka yanke in damar ta yanke ba kuma abinda ya rage idan ka riga ka mutu komai ya tsaya kenan abinda ka riga ka gabatar din shine kawai zai rage maka a rayuwa sai sa waɗansu daga cikin malamai suka ce anan da aka ce wa aqimus salata wa atuz zakka fi salla fi zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin suka ce ana nufin sauran ayyuka na tatawwi na nafili sune wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk wani aiki na nafila da za ka yi dan ka samu lada a wurin Allah dan kai makan ka tattali ranar alkiyama to ya shiga cikin wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin faransu kuma suka ce a'a wancan duka amin kowane aikin alkhairi ka gabatar makanka tajiduhu inda Allah sawa'un aikin alkhairin na farilla ne ko aikin alkhairin na nafila ne to wannan sakamakon shi za ka samu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abdullah ibn mas'ud Allah ya yarda shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yayi tambaya yace ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min walihi shin a cikin ku wane ne dukiyar magadan shi kika fi soyuwa a wurin shi fiye da dukiyar shi mana ya fi san dukiyar magadan shi fiye da yanda yake san dukiyar kanshi iska ce ya rasulullah ai kowa a cikin mu ya fi san dukiyar shi fiye da dukiyar magadan shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada amsa sai ce malak ma in fa inna malahu ma qaddama wa mal warithihi ma akhara manzon Allah ya ce dukiyarka wanda za a lissafa ta a matsayin dukiyarka ita ce wanda ka gabatar wanda ka tura lahira wannan ita ce taka duk wanda kake rike da ita kuma a hannunka ita ce ta magadan da haka kana tuyo yanzu akwai abu biyu a hannun mutum akwai dukiyar shi akwai ta magada ya danganta da me ya iba a ciki ya tura wannan shine nashi abin da ya bari kuma yana mutuwa daga lokacin da aka zara rai a jikin dan adam duk abin da ya bari sunan shi na magada ko an raba ko ba a raba ba dama Allah ya riga ya raba kowa kawai a zo a yanka ne a ce nan na wane nan na wane amma yanzu yana mutuwa ana tira rai a jikin shi dukiyar gaba ɗaya ta zama ta magada yanzu bai da ko sisi a ciki shine wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah anan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake fassarawa a wannan hadisi daka abinda ka bayar na dukiya wannan shine naka wanda ka bari kuma shine na magada daka ko nawa kake da shi a aje yanzu sunan shi na magada duk kuma wanda ka tura ko miliyan nawa ka tura to wannan shine naka shine rabanka a cikin dukiyar shine ma'anar wa ma tuqaddimu li anfusikum da manzon Allah ya fassara wannan ma'anar a wannan hadisi ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari a sharhin wannan hadisin yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukiyarka ita ce wadda ka tura wadda ka bari kuma ita ce ta magada saboda waccan wadda ka tura din ita ce za a danganta zuwa gare ka kana raye da bayan ka mutu duka a matsayin dukiyarka za a lissafa shi yace amma ta magada ita kana mutuwa ta tashi daga kanka ta koma ta magada shi yasa dukiyarka gwargwadanta gwargwadan abin da ka tura za a ce naka ne in gida ka bari waƙafi za a ce wannan waƙafin wane ne kana raye da bayan mutuwar ka duka za a danganta wannan dukiyar zuwa gare ka amma in baka yi waƙafi da shi ba kana tafiya za a mai canza kuma yanzu gida ya zama na wane wane ne ya gada ko ya zama na wanta wanta sai ta gada da haka duka wannan yana tabbatar mana da cewa abinda ka tura din dai shine naka asali wanda ka bari kuma ba zai amfane ka ba a rawaito daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wata rana ya zo wucewa ta makabartar Baqi'ul Gharqad da a Madina, sai ya kalli kabarin da kabarirrikan da suke ciki, ya ce assalamu alaikum ahlal diyar, sallama ta tabbata a gare ku ya ku ma'abota wannan gida, gidan me kenan, gidan jiran al'iyama kenan, ba wai gidan gaskiya da ake cewa ko kabari, ai ba gidan gaskiya bane, gidan jira ne, gidan gaskiyan yana nan sai daga baya tukunna, an ce wane ya riga mu gidan gaskiya, ya riga mu je gidan jira, je ya jira a tashi a gane gidan gaskiya, dan haka anan da Umar ya musu sallama sai ce akhbaru ma indana anna nisa'akum qad tazawwajna, ya ku mutanen da suke cikin makabartan nan, labarin mu da yake wurin mu wanda ya shafe ku shine muna sanan muku matan ku duk sun yi aure, matan ku an riga an aure su, wadurukum qad sufinat, gidajen ku kuma an riga da an samu masu zama, an samu mazauna sababbi yanzu sun canji gidajen, wa amwalukum qad qustimat, dukiyoyin da kuka tara kuma wannan aikin ba dare ba rana, ana kasuwa ana office ana buge-buge, yace to dukiyoyin da an raba kowa ya kwashi rabon shi, an gama kenan, matan sun watse kowa ya kwashi na kwasa, sannan gidajen masu zama sun shiga, sannan dukiyar kuma an raba kowa ya kwashi rabon shi, shine abin da Umar yake faɗa ma mutanen Baqi suna kwanta a cikin makabarta, sai ya ce fahatafahu hati, kai tsaye sai Umar ya ji wani sauti ana magana, akwai hawatif da ake cewa ko hawatif da an fi yawan samun irin waɗannan hawatif, akwai hawatiful jin, akwai hawatif na maganganu, kawai ka ji ana magana ka rasa daga ina wannan magana take zuwa. Al-Imamu Ibn Abid Dunya yana da littafin da ya rubuta a kan al-hawatif, irin waɗannan ƙazayen da suke faruwa na hawatif, da haka Umar sai ya ji irin wannan hatif ɗin, ka ji magana amma baka san daga ina maganar take ba, ba kuma ka ganin kowa da za ka ji cewa daga nan maganar, shi ya sa ake ce ma hanset hatif ko a larabci hatif kenan, saboda kana jin magana ba ka ganin wanda yake magana, sai Umar ya ji magana kai tsaye, sai ya ji an ce yabna al-Khattab, ya kai Umar ɗan Khattab, akhbaru ma indana anna ma qaddamnahu wajadna, mu kuma labarin da yake wurinmu abinda muka gabatar muka aika lahira mun same shi, abubuwan da muka tura mun samu, wa ma anfaqnahu faqad rabihna, duk abinda muka ciyar na dukiyarmu mun ga riba, mun ci riba, riba ta samu, ciniki ya kai an samu riba, sai ce wa ma khallafnahu faqad khasirna, abubuwan da muka bari kuma a nan duniya to wannan gaba ɗaya asara ne, mun yi asarar, da mun sani da ba mu basu ba ke mun bar asara, da haka wannan shine labarin mu, da haka an tattauna tsakanin na duniya da na lahira, kowa ya kawo labarin da yake gani, mahallu shahid a ciki shine wa wanna ma qaddamnahu faqad wajadna, abubuwan da muka gabatar wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, suka ce to mun same shi mun gani tabbas mun ga haƙiƙa, wannan wanda suka gani kenan, suka je suka gani suka ga tabbas, sun tabbatar wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir, shi yasa Ibn Abul Atahiya rahimahullahu ta'ala yake faɗan wannan a wasu baituka nashi da yake cewa is'ad bi malika fi hayatika innama يبقي الفتى يبقي وراءك مصلح أو مفسد، وإذا تركت لمفسد لم يبقه، وأخو الصلاح قليله يتزيد. وإن استطعت فكل نفسك وارثا، إن المورث نفسه لمسدد. يتي أبند لك كرا كدشي شيني إسعد بمالك في حياتك كطيعة أمبانة لدوتي يركا لوكة الكنارة كأمبانة لدوتي يركا ألوكة الرأي وركا. إنما يبقي وراءك أو يبقى وراءك مصلح أو مفسد. ثم إن كبري بك أمبانة لدوتي يربا بايا متورك وأن ذاك بري وأن ذاك تنانين ذاك برمس قادة لدوتي متاني بيوني كوي muslihun aw mufsidun, ko dai mutumin ƙwarai ko mutumin banza shine kawai cikin wanda za su gada, ko dai mutumin banza ya gada ko kuma mutumin kirki ya gada. Sai ce wa idza tarakta li mufsidin lam yubqihi, in ka bar ma mutumin banza kuma ba abin da zai bari na dukiya. Kana tunanin wai ya tsauna saboda kana tausayi shi ya samu abin yi, yana zuwa hannun shi zai rusa dukiyar ya karar da ita. Saboda dama mufsid ne, lalatacce ne, mutumin banza ne, a lalataccen zai lalatar da kuɗin. Sai ce wa akhul salahi qalilu yatazayyadu, amma in mutumin ƙwarai ne kuma ka bar ma dukiyar, shi kuma bai da buƙatar sai ka tara mai tarin dukiya. Mutumin nagartacce na ƙwarai ko ni ƙanƙantar abin da yake da shi, zai san yadda zai bunƙasa abin shi ya gudanar da shi rayuwar shi ta tafi daidai. Kaka baka buƙatar mutum na ƙwarai nagartacce sai ka ɓata lokacinka akan dole sai ka tara mai sai ka bar mai kaza, da ɗan kaɗan zai gudanar da rayuwar shi. Sai ce wa in istata'ta fa kulli nafsika warithan, in dai za ka iya to ya zama kai ne ka gaji kanka da kanka, kai ka gaji dukiyarka da kanka, ka kwashe abinka ka kai sai inda za ka je ka same ka, kai ka gaji kayanka kenan, ba wani ka bamma ya gada ba, kai ka tura kuma ka ji ta daga baya ba ya gada kenan, kai ka gaji dukiyarka da kanka. Innal muwarrisa nafsahu la musaddad, yace lallai duk wanda shi ya gaji kanshi da kanshi to wannan ya samu daidaituwa a hanya madaidaiciya. Amma duk wanda bai gaji kanshi ba ya bar gado to ko dai ya bar mana banza ko ya bar mana ƙwarai, kuma kowanne ga halin da zai samu kanshi a ciki. Da haka ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, duk abin da kuka gabatar ma kanku na alkhairi za ku same shi a wurin Allah subhanahu wata'ala ranar alkiyama. Da haka wannan ayar tana kwadaitar da mu akan ayyukan alkhairi, sannan a wuri daya tana nuna mana shagaltuwar bawa da ayyukan ibada musamman sallah da taimakon bayi ta hanyar zakka. To wannan abin yana sa bawa ya samu agaji da taimako daga wurin Allah, ya bashi kariya daga duk wasu mahassada da abokan gaba a rayuwa. Daga wannan sababi ne na samun wannan kariyar a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaka Allah ya kwadaitar da mu akan ayyukan alkhairi, kuma ya jawo hankalinmu da nuna mana amfani da alkhairin abin. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, sannan kuma yayi mana gargadi akan kauce ma wannan hanyar, innallaha bima ta'maluna basir. Kaka wannan shine kadan daga cikin abubuwan da wannan aya ta kunsa. Muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya muku himma su sauraron magana da yin aiki da mafitanta. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما شاء الله تو هر يزيد مغنر باتركو أن ساك سامن قاري. Akwai wani bawan Allah da ya tura naira 50,000 a matsayin wakafi da shi da iyalan shi gaba daya da matar shi da ƴaƴan shi ya zama wannan wani wakafi ne ya sanya musu hannun jari a ciki Allah madaukakin sarki ya amfane su gaba daya da wannan al'amari da yayi ya kuma sanya ya zama sanadi na samun na hukunta daga azabar Allah da kuma samun rahamar Allah subhanahu wata'ala sannan akwai mutane guda uku kuma wanda suka tura naira 5,500 sannan akwai guda uku da suka tura naira 1,100 sannan akwai mutum ɗaya da ya tura naira 2,000 sannan kamar yadda muka gani jiya bayan yin ruwa an samu matsala a rufin sama saboda matsalar da kwanan wurin yake da shi to an yi shirin za a yi gyaran wurin za a yi aikin wurin an samu wani bawan Allah wanda malam Abdullahi Tsoho Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya jiƙan iyayen shi ya kuma buɗaɗa arzikin shi ya biya wannan estimate ɗin da aka yi na 481 wanda za a gyara wurin da ya samu matsala a sama sannan duka waɗanda suka bada gudunmawa muna fata Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yalwata arzikinsu sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara musu ƙarfin gwiwa wurin hidima da kuma taimako akan addini su ci gaba da gabatar da abin da za su je su gada a ranar alkiyama waɗanda suke da niyya ba su da abin da za su iya yi muna roƙon Allah madaukakin sarki saboda kyakkyawan niyyar da suke da shi Allah ya buɗa musu hanyoyi na alkhairi Allah ya ba su hanyoyin da za su samu abin da za su yi aikin alkhairi da shi saboda kyakkyawan niyya da suke da shi waɗanda ba su da niyyar Allah madaukakin sarki ya azurta su kyakkyawan niyya domin kyakkyawan niyya ita ma wata ibada ce da mutum zai rinka samun lada a kanta Allah ya taimake mu gaba ɗaya ya ba mu ikon yin abin da Allah yake so ya yarda da shi wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين